السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يورانا عشرين دشدا جوة رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريب الثلاثين دا ودسداتي دا رانا بير جوة ترى نشكرا تدبود يدى قوما سميلادية. يوم نظام الجرس من ترشينا تفسير القرآني أشكي وانا وطانا رمضان من البركة وانا مسلاتينا عن الفرقان فقان يند مكتابة يوزا مطارة دكراتو نيسو دقبايا في مؤنسة تنبيوي ديدي قرقودون تنبيوي دا أكي بمباشي أشكي وانا وطا إن شاء الله سنم مريكي كراتمو بإذن الله سبقا كذا مطارة دكراتو إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله
Allah ta'ala yace yas'alunaka madha uhilla lahum, suna tambayarka menene aka halatta musu, wato na daga abin da zasu ci, na daga abubuwan abinci. Qul uhilla lakum at-tayyibat, da ya musu an halaccewa, an halatta muku tsarkakan abubuwa. وما علمتم من الجوارح da kuma farautar abinda kuka koyar da su farauta daga cikin dabbobin da ake farauta da su. Mukallidina, kuna halin kasancewarku kuna kwararru wajen koya musu farauta. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, kuna sanar da su daga abinda Allah ya sanar da ku na dabarun yin farauta. Fakulu mimma amsakna 'alaykum, ku ci daga abinda suka kama muku shi wajen na farauta. Wadhkuru smallahi alayhi, ku ambaci sunan Allah akan wannan abun wato na farauta. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Inna Allaha sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawa ne wajen yin hisabi. Allah ta'ala a cikin wannan ayar ya bayan bayyana abubuwan da aka haramta, sai ya ce to zan tambaye ka menene kuma halal. To sai Allah ya ce uhilla, ka ce musu uhilla lakum at-tayyibat, dukkan wani abu mai tsarki halal ne. Daga nan ne malamai suka samu ka'ida kan cewa dukkan abin da yake ba at-tayyib ba, dukkan abin da yake habith, dukkan abin da yake kishiyar at-tayyib to haram ne. Saboda Allah ya faɗi cewa sifar halal at-tayyib, wato tsarki. Ma'ana at-tayyib shine abin da yake tsarki, mai tsarki, mai daɗi, mai abin da rai yake so, mai kuma amfani, baya cutarwa. Ko da kana jin daɗin sa, idan ya zamanto zai cutar, to wannan ba zai zamanto at-tayyib ba. Giya, masu shan ta suna jin daɗin ta, amma ba tayyib bace. Taba, masu shan ta suna jin daɗin ta, ba tayyib bace, saboda tana cutarwa. Daga nan ne malamai suka ɗauki ka'idar cewa wa aslu kullu ma yadurru al-man'u, wal hukmu ma bihi yaji'u ash-shar'u, وأصل كل ما يضر المنع من مراتب الصعود كتوى والحكم ما به يجيء الشرع أبن دعيك تشيء ما حكم تشيء أبن دع شريعة تدودش. وأصل كل ما يضر المنع دليلي تبتتين شريعة أكن دكا أبن دعيك تشوتر واشيني المنع أنهنش أكن هكا لما لم يسكي فتوى أكن حرم تشيشان تابع سبودة تشوتر واتكي تشوتر تا بازتوبني باشكا بشي سبسي abu ne wanda yake hakika cewa tana cutarwa, tana bata huhu, tana cutar da tana sanya kansa ta huhu. Sannan kuma ga abin da ke cikinta na israfi, na barnatar da dukiya, don ba ta da wani amfani. babu amfani guda ɗaya da zaka taimaka ba. To kuma gashi shi ko Allah jalla wa ala da aka tambaye shi menene yake halal, sai yace at-tayyib uhilla lakum at-tayyibat, dan haka taba bata daga cikin at-tayyibat. To mala sai dai suka ce karahiya ce. To shi dalilin al-makruh, wato al-makruh shine abin da yake a cikin yin sa babu lada, amma a cikin barin sa akwai lada. To ita kwataba a cikin yin ta babu lada, wato a cikin yin ta ba wai babu lada bane, akwai laifi, tunda akwai cutarwa, kuma ka'idar shari'a duk abin da zai cutar da kai bai halatta ba. Saboda haka akwai, tunda akwai cutarwa, jikin nan da kake gani ba naka bane, amana ce Allah ya baka. Saboda haka baka da haƙƙin ka ce ai tunda jikina ne zan yi abin da na ga dama da shi, ba naka bane, Allah ne ya baka. Kuma dukiyar da kake amfani da ita kake sayan taba din ba taka bace. Abin nan Allah ta'ala ya ce ku ciyar daga abinda Allah ya ja'alakum mustakhlifina fi, da Allah ya sanya ku khalifofin sa a ciki. Dukiyar ba taku bace, ta Allah ce, ku wato masu ajiya ne, khalifofin Allah ne a cikin dukiyar, masu kula da dukiyar. Allah ya gani yaya za ku yi, ya ba ku ajiya ne, ya ba ku amana. To haka dukiyar ba taka bace ta kashin kanka, ta Allah ce. To haka da dukiyar da jikin naka duk ba naka bane, dan haka idan kai amfani da su a cikin abin da yake zai kawo cuta wanda Allah bai bada izini ba, sai zaman to haram. Saboda haka taba a bisa sahihin zance ba makruha bace, haramun ce. Sahih fatuwar waɗansu malamai ne na wannan karnin farkon bayyana taba, fatuwar waɗansu malamai ne wanda yake kamar yanda yake fatuwar waɗansu wanda suka yi sharhin tafan fiqhun malikiya, mutanen malaman Mauritania suke fatawa akan cewa taba wato makruha ce. To amma a lokacin nan abubuwan da ya bayyana da wannan, ana magana fa abin da ya faru ne a farkon karnin da ya wuce, wajen shekara 100, abubuwan da ke cikin taba ne illa bai bayyana ba a wancan lokacin. Amma yanzu bincike ya tabbatar, har ma ana lizumta ma duk kamfani da yake saida taba a kasashen Turai ba zai yi kiran kasuwa na saida taba ba, sai ya rubuta kan cewar babban likitan America, babban likitan kasan America ya ce taba tana cutar da lafiyarka. Kaga wannan itibati ne akan cewa ka saya ala bayyana kan cewa za ka cuti. To wannan kuwa su sun yi ne domin su kare kansu, da idan ka cutu ka ce za ka je ka kai su ƙara, na je na kai abinsu kuma ya cuce ni, kuma likitocin sun tabbatar kan cewa wannan cutar ta zo daga shan taba ne. Saboda haka sai su biya ni kuɗin damage da ne malafi da suka sa tabar su kai malafiya ta, sai su ce a'a to ai gashi mun rubuta a ciki kan cewa za ta cutar da kai. Saboda haka ba ka da haƙƙin ka ce za ka nemi damage daga wajenmu, diddan duniya ne ake yi. To ita ko shari'ar musulunci tana yi ne dan wato maslahar mutum, duniya da lahira. To tunda wannan ya tabbata kan cewa cuta ne, kuma ka sani ala bayyana cewa cuta ne bai halatta ba, haka zalika dan haka aka haramta shan wato duk abin da yake guba. Guba haramun ne mutum ya sha guba saboda cutarwa da take ci da take yi. Saboda haka ka'idar halacci shine abin da yake at-tayyib. At-tayyib shine wanda ya hada sifar tsarki, wato banda abin da yake ba najasa ba, bai halatta a ci najasa ba, bai halatta mutum ya ci abin da yake sifar najasa ta tabbata gare shi ba. Haka zalika abin da yake sifar tayyib ya hada na farko tsarki, sannan wato an iltizat, jin daɗin sa. Saboda haka duk abin da yake wato ana wato kazanta ne, ana kyamarsa, ba za a ci ba. Sannan kuma ya zamanto mai amfani ba mai cutarwa ba, duk abin da ya zamanto kan cewa mai cutarwa ne ba zai zamanto halal ba. Goro shi ma ya tabbata, goro ya tabbata cewa cutarwa yake yi, ai bai tabbata cewa cutarwa yake ba, sai dai goro zai iya cutar da mai dawwama a kansa, mai yawan cinsa, inda saboda abin da ya kunsa na caffeine, idan ya zamanto kan cewar yana da wato hauhawar jini, wannan zai iya daɗa ƙara masa hauhawar jini yawan shansa caffeine ɗin in ya yawa a cikin jinin mutum. Kuma abin nan illarsa bata bayyana ba, mun san cewa wanda suka kwadaitar da cin goro a cikin al'ummar mu shi Usman ne, saboda suka ga kan cewar ana bukatar sana'a mutane suna zuwa suna fataucin goro sai su kawo goron nan ba shi da wani amfani illa amma yana auren mutum yana auren mutum ya zama to kan cewa koyaushe ba za ka ji yana sanya idman ya zama to ya zama to maka wato a ka riga ka saba da cin sa to tunda baya cutarwa ya zama to ga wani abu wanda zai sanya ka ka rinka bukatar sa wannan bukatar ai amfani da shi domin a taimaki al'umma saboda sai suka ce wannan cin goro halal ne kuma yin kasuwanci domin cinikin goro halal ne saboda sai aka bude ma mutane hanyar kasuwanci domin gashi ga wani abu wanda yake cin sa ba larura bane cin sa wato daga cikin ba ma daga cikin alhajiyat bane abinda yake zai daide maka wato tsanani da kunci a cikin addini a'a abu ne wanda yake daga cikin takmiliyat kawai kamala ce kan cewa dai kawai kana cin wani abu don ka ji dadin sa don ka samu nishadi da sauransu saboda shi Shehu Usman suka ce a rinka fatocin sa domin idan ka sanya ma mutane bukatuwa ya zuwa ga cin goro za su yi tsururin kuɗin da za su zo su ciniki wajen da za su zo su sai goro in ana bukatar a sai goro masu zuwa su yi fatauci za su je su nemi jari da za su yi fatauci in suka yi fatauci masu ɗiban kayan goro za su samu sana'ar yi masu zuwa su masu suto inda za a ajiye shi za su samu sana'ar yi masu dillanci za su samu sana'ar yi kaga a cikin wani abu wanda yake ba gero ba ba dawa ba ba shinkafa ba na bukatar yau da kullum an samu abin da za a samu sana'a a cikin al'umma saboda haka suka yi wani kamar harkar a salula din nan ce waya kaga ai wata bukata ce aka haifar da mutane suke bukatar ta a karkashin wannan bukatar aka samu hanyoyin cin abinci ga miliyoyin mutane to wannan Shehu Usman sun suka fara yin wannan wanda ya nuna irin tunaninsu ga makoman al'umma da bukatar al'umma saboda haka goro ba shi da cutarwa wato ba shi da wannan sifa na kan cewa babu wani abu ke tare da shi in ba cutarwa ba idan ya zama to abu ya haɗa cuta ya haɗa amfani to ka'idar shari'a abin da ya zama to shi ne mai rinjaye shi ne zai ɗauki hukuncin idan amfanin shi ne ya yi rinjaye sai ya zama to ya halatta idan cutar ita ce sai rinjaye sai ya zama to ya haramta kuma da yawa daga cikin abubuwa za ka samu irin wannan suke abubuwa ne wanda suke ba za ka ce suna da amfani 100% ba ko suna da cutarwa 100% yawanci aunawa za ta yi amma ita taba cutarwa ce 100% ba ta da wani amfani ga mai shanta amfaninta ga mai sayar da ita amma mai shanta shi kan ba shi da wani amfani da zai samu daga cikinta sannan Allah ta'ala ya ce wa ma allamtum ai wa sayd qul uhilla lakum at-tayyibat wa sayd ma allamtum wannan an shafe al-mudaf aka tsayar da al-mudaf ilayhi a maqaminsa ma din nan mudaf ilayhi ce al-mudaf din shine sayd ai wa sayd ma wa uhilla lakum sayd ma allamtum min al-jawarih an halatta muku farautar abinda kuka sanar da su na daga wato dabbobin da suke yin farauta wato abinda suka kamo muku waɗansu suna kaddara maimakon wasaid suna kaddara wa ma amsaka alaikum ma allamtum min aljawarih sai zamanto ma din sai zamanto shine fa'ilin sai zamanto shine khabar din ma amsakna alaikum akwai mubtada da aka shafe aka ambaci alkhabar idan wanne ne yafi sauki a cikin lugha wanda yafi sauki a shafe mudaf a tsayar da mudaf ilayhi makaninsa kamar yadda ibn malik yake cewa wa ma yalil mudaf yati khalafan anhu fil i'rab idha ma hudifa abinda yake bin al mudaf yana zuwa na'ibi maimakon al mudaf wato al mudaf ilayhi ya zamanto ya wato maimakon al mudaf din sai dauki i'rabin al mudaf shi al mudaf ilayhi dauki i'rabin al mudaf wato Allah ya halatta muku naman farautar nan amma yana da ka'ida sai Allah ta'ala ya ce farautar da dabbobi da kuke koya musu yin farauta a halin kasancewar ku ƙwararru ne wajen koyarwar shine al-mukallibi wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibina al-mukallib shine jam'un killab wato wanda za a ce ma uban dawa wanda yake ya kware wajen iya wato horar da karnuka da abin da dabbobin da ake farauta da su abin da ake farauta da shi sune da kare da tsun da kuma tsuntsaye tsuntsayen da ake farauta da su a sibaul bahain sune ake farauta da su sibaul bahain sune kare da zaki da damusa da dai dabbar da take cin dabba da take zuwa ta farautar dabba ko ga kanta ko kuma za ta iya karban koyarwa da kuma a tsuntsaye tsuntsayen ba kowane tsuntsu ne yake farauta ba da shirwa da shaho da mikiya irin su dai waɗannan a masu akaifa wanda suke iya zuwa a wanda za ka ga sun zo sun ɗauke tattabara ko za ka ga sun je su kama zomo daga cikin waɗannan dabbobi ɗin daga cikin waɗannan tsuntsayen da ake farauta da su to su ne wanda Allah ya halatta wato ku ci daga abin da suka yi farautar sa amma su ma ɗin Allah ya ce waɗanda kuka koya ma su ne aljawarih su ne dabbobin da ake farauta da su to dabbobin da ake farauta da su waɗanda kuka koya musu menene ma'anar koya musu wato ma'ana za su iya karɓan horo horon da ake buƙata na dabba da take farauta shine idan ka cuna ta ta cunu in ka tsayar da ita ta tsaya abinda iyakar abinda ake buƙata kenan in dai za ka yi da wata alama ko ta baki ko ta hannu ko ta wani sauti wanda za ka yi wanda zai gane kan cewa ka tura shi sannan kuma in ka ce ya tsaya ya zai tsaya to wannan dabbar ita ce wanda yake abinda sai farauta da shi zai zama tokan cewar za ka iya ci ko ka ce kamoshi ko kuma ka yi wani sigina ko wani a fito makamancin wannan wanda yake zai ji ya gane ga umarnin da ka bashi amma kuma shi ma Allah ta'ala ya ce mukallidina wannan hali ne na ku masu yin farauta wato Allah ya halatta muku yin farauta farauta ta daga cikin hanyoyin cin abinci idan an yi ta domin bukata in an yi ta domin bukata takan zama tuma mustahabbi domin idan kana yin farauta don ka ciyar da iyalinka ta zama tuma mustahabbi ya fi maka ka zauna ba abin da kake yi in kuma kana yi ne don kawai ta zama tuma maka abin da za ka samu ƙarin kuɗin shiga wato ka je ka yi farauta ka je ka sayar ka samu arziki ta wannan halin wannan ya halatta yana daga cikin jinsin abin da ake samu bi ghairi iwaq ba tare da musanya ba domin hanyoyin neman arziki akwai abin da ake yi bi iwaq na ka bayar da wani abu a baka shine kamar ciniki kamar ijara odago ka ba da ƙarfinka a baka kuɗi a maimakon wannan akwai abin da kuma kawai zaka je ka samu ne ba tare da ka ba da komai ba zai zo maka ne shine kamar abin da aka baka wato na cin waƙafi ihsani da aka yi maka kamar a mutum ya yi waƙafi ga 'ya'yansa to kuɗin da ake bayarwa hanya ce ta cin abinci da suka samu ba tare da sun ba da wani abu a maimakon wannan ba haka zalika ihya'ul mawat arzikin da ba na wani ba daji ka je ka samu daji ƙungurumin daji ka yanki wannan dajin kai ta noma ko ka mayar da shi wato wurin da ake ka mayar da shi gandun daji wajen kiwon dabbobi wuri da ba na kowa ba shine ake ce ma ihya'ul mawat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahya ardan qad umitat fahiya law fa huwa ahq biha wanda ya rayar da kasa wanda take matatta ba ta kowa ba to shine ya fi cancanta da ita da wannan mabda din ne ya zama tokan cewa kasar Andalus ta fi sauran kasashen turai arziki yayin da musulunci ya shiga kasar Andalus domin sauran kasashen turai kowace kasa da ka gani ba fili ba daji da za a ce na wani ba na wani bane mayaka sai ka ga kawai a ce an ba su gari guda sarkin Ingila sai ya ce ya baka gari sai ya ce ya baka gari wato a iyakar tafiya mulamulai a ce din naka ne duk wanda zai zo ya gona a wajen sai dai ya kodago shi ba zai mallaki komai ba saboda haka al-ashraf masu hannu da shuni su ne zamanto suka tara dukiya amma sauran mutane ku sai dai su zamanto ƴan kodago sai dai su zamanto talakawa to musulunci bai yi wannan ba ko aina da damar da zai iya zamantowa ya mallaki dukiya ya mallaki fili ya mallaki kasa yana daga cikin wannan hanyar ihya'ul mawat yana daga cikin hanyar da ake samun arziki ba tare da ka ba da maimako ba ba tare da ka ba da wani abu na biya ba shine farauta domin farauta namun daji ne a cikin dajin Allah ka je da abin da ka sani da dabbobin da kake da shi ka tura su je su kamo maka abin da su kamo maka halal malak ɗinka ne ba za ka ce a ai wannan dan an kama shi a gonar wani to a naka ne dan an kama zomo a cikin gonar mutum ka ce to sai ka biya harajin kuɗin kama gona domin tunda wannan zoman ba naka bane baka aje shi kana kiwon sa ba tunda dama abinda ake farauta ba namun da wato ba dabbobin gida bane dabbobin daji wanda baka ciyar da su baka shayar da su yawo suke yi a cikin kasar Allah dan zuwa cikin gonarka ya zamanto kan cewar kare ya kama su a cikin gonarka baka da haƙƙin ka ce wannan a cikin gonarka aka kama ta kace ko kuma sai an biya ka harajin kamu a cikin gonarka to wannan shine bambancin asai da sauran abin da yake da ake samu na daga hanyar cin abinci ta hanyar bayar da musaya to Allah ta'ala ya halatta cin wato abinda aka yi farautar sa amma da sharadi ya zamanto an yi da abin farautar anan wajen aka ambaci dabbobi na farauta sune aljawari sharadin shine ya zamanto an koya musu kuma aka ƙara wani sharadi da cewa ku zamanto yayin da kuke koya musu din mukallibina wato ƙwararru ne wajen koyarwar domin shine al-killab wato al-mukallib wanda yake ya iya ya ƙware wajen koyarwar wajen horar wanda daga nan ne malamai suka dauki ka'ida wanda ba ta da alaka da farauta ka'ida ce ta wajen sha'anin wato horo na ilimi kan jaji ilimin da zaka koya ka nemi wanda yake ƙwararre ne a cikin wannan fannin ka je ka koye shi duk ilimin da zaka koya ka nemi ƙwararre dan haka in makaranta ce kake nema ka nemi wato wanda take tafi ƙwarewa idan makaranta ce zaka sa danka ka nemi wanda tafi ƙwarewa amma dai kuma daidai da aljihunka to a daidai da aljihun naka din ka nemi wanda tafi ƙwarewa daga cikin wannan malaman tafsiri suka yi istinbadin cewa duk abin da za a koya duk abin da ake neman a san shi to in aka tashi neman sanin nasa a nemi sanin sa wajen wanda yafi kowa ƙwarewa wajen wannan fannin saboda Allah ya ce to a mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah kuna sanashe su kuna sanar da su dabarun yin farauta daga abinda Allah ya sanar da ku a cikin wannan akwai nuna ma mutane kan cewa duk abinda suka sani na ilimi duk abinda suka sani na ilimi Allah ne ya sanar da su duk abinda suka sani kaga dai wannan ilimi ne da ba annabawa ne suka kawo ba ilimin koyar da dabba yadda zaka kama farauta da yadda zaka hori dabba kuna gani irin masu ya ake kiransu gypsies din nan masu yin wasa da zaki da damusa da giwaye da sauransu daga an sa giwa tana rawa ko an sa damusa tana shiga cikin abin nan wani wili mai wuta ta tsallake wannan abubuwa waɗanda ake kaga namun daji amma an horar da su sun zama su kanta suna karɓar umarni in an ba su suna hanuwa in an hana su to wannan ilimin kaga ilimi ne wanda yake ba annabawa ne suka zo da shi ba dabarun yanda ake koya ba za ka je cikin zafin fi'i ka ga yanda ake koyar da wannan ilimi ba ko cikin zafin tafsiri ilimi ne wanda Allah ta'ala ya kimsa ma dan adam duk da yake dabaru ne wanda yake yayi ya samu amma sai Allah ya ce to allim mimma allamakum Allah ne ya sanashe ku domin kowa in ya fito daga cikin uwarsa bai san komai ba wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifan iyayenku mata ba ku san komai ba sannan Allah ya sanar da ku saboda haka Allah yana tuna mana minnansa ni'imarsa akan mu kan cewa ilimin da muke da shi na dabarun rayuwar duniya to Allah ne ya sanar da mu amma girman kan dan adam shine yake sanya shi yake ganin kan cewa yayi ilimin da wato hatta yana ganin ma zai yi gasa da Allah zai kai shi zuwa ga inkarin samuwar Allah ma ga baki daya kamar yanda yau ake cewa a cikin jaridar yau waɗansu sun karanta an yi ma wannan mai takamar sanin ilimin physics din nan mai shayayyen jiki wanda yake magana ta computer Stephen Hawking yana cewa ai dokokin ilimin physics su ne suka halitta baki ɗaya sama da ƙasa babu zancen Allah ne ya halicci wannan ya ga cewa wai shi ya sami ilimi ya yi wani m theory ya yi equation ya yi lissafi ya yi physics duk wannan abin da ya ina ya sani Allah ne ya sanar da shi to amma saboda butulci yake butulce ma Allah to shi ne dan musulmi kada su rubu da duk abin da Allah ya ba su na sani da kwarewa sai Allah yake tunatar da mu yayin da kuka zamanto mukallidin wato kwararru wajen horar da waɗannan dabbobi kuke koya musu dabarun kuna koya musu ne daga abin da Allah ya sanar shi Allah shine ya sanar da ku wannan shine ya sanar da ku wannan dabara shine ilhama ilhama daga Allah take Allah ya kimsa maka wata dabara yanzu da an san da an fada a computer sai kaga cikin masallacin nan an cika ta da ala ala iri iri ta computer amma yanzu abin da zai dauki cikin ɗakin nan zai dauka sai kaga an yi shi a cikin abin da bai kai bai fi yar wannan paper ba sai a aka yi suka gano wannan Allah ne ya sanar da su da abin da yake yana cikin halittar Allah yanzu Allah madaukakin sarki ya bude suka sani da daga tasirin magnatisu bayan an ga tasirin magnatisu sai aka zo tasirin haske da abubuwa waɗanda suke Allah ya shigar ya sa su a ya ajiye su a cikin halittarsa yake bude su ga mutane amma babu waɗanda za su amfanu su ga kimar irin wannan abin fatahin da Allah yake yi sai masu imani domin su ne za su gane ni'imar Allah da Allah yake sanya su ke gane waɗannan abubuwa kaga mutum ne fa zai zauna yawan da yawa yawan abubuwan da suke ganowa haka za ka ga zo musu su dufa yanzu kamar Newton yana zaune ne a karkashin bishiyar ga wata apple sai apple ya fado masa daga ka sai ki tana to me yasa ya shewo kasa me yasa bai yi sama ba fado wanda yayi sai sa masa tunani kamar jefa masa akai shikenan yazo da theory din gravitation Galileo yana cikin gidan wanka ya ga yanda yake baya nitsewa idan ya shiga gidan wankan sai ya ga kan cewa ruwan ya sake dan tasowa sai ya gane wani abu da ake kira density wannan abin ya jefa masa Allah ne ya jefa masa ilhaman shikenan yazo yawa mutane a HPG wanda ake amfani da ita kaidar density na abubuwa na ilimi Allah madaukakin sarki shi yake kinta ma mutane dan haka shi sha'anin ilimi mazdarin ta Allah abubuwan da ake gani na ilimin boko din da ya kawo musamman kaidodin wato ilimin physics kaidodin ilimin lissafi kaidodin ilimin kima abin nan kimawiya chemistry da na wato ilimin rayuwar halittu na Allah duk abubuwa ne kana gani yaya Allah ya halitta ka rinka gani kamar yanda zaka tsaya ka rinka ganin yanda tabi'ar yanda halittar zomo take ka fede zomo ko kuma ka je ka fede kenkeso kana ganin kana duba kenkeso da tabaran da zai girmama maka shi ka ganshi ka ga irin yadda halittar Allah take to haka zalika su ma masu ilimin physics su ma haka suke zuwa su ga yadda Allah ya tsara halittar sa da sama da kasa da iska da alakar abubuwa jikuna da Allah ta'ala ya halitta abubuwa masu nauyi da abubuwa wato masu karfi yaya alakar su take su rinka duban yadda Allah ya tsara wannan shine fa ilimin fa duk ana karanta tsarin Allah ne ba wani abu ne a cikin ilimi illa karanta tsarin Allah kuma a cikin ilimin Allah ne yake kimsa maka basira yayi maka da ilhama take zuwa duk wani scientist da yayi wani theory zaka ga yazo maka in ka je ka karanta labarin rayuwar su yanda ya gano wannan theory din wani abu ne wanda yake baya tsammani wani lokaci ma a bacci ne zai ga yayi wani mafarki sai ka ga ya so mutane tunda ko naga wannan abin a mafarki sai fara tunanin wannan abu sai kai shi zuwa ga gano kaidar da zai zo ya sanya to haka duk abin daga Allah yake dan haka a rinka cewa wai ilimin boko kafirci ne wannan jahilci ne na rashin sanin menene bokon tukuna in ka san bokon zaka san kan cewa gabaki ɗaya masdarin sa daga wajen Allah jalla wa ala abinda ya maida shi boko ya zamanto boko ko a wuta kamar yadda Hausawa suke faɗa shira Allah da aka yi daga cikin sa to kai musulmi ka maida Allah a cikin sa ka maida Allah a cikin sa amma ba ka ce shikenan ka watsar da shi ba in ka watsar da shi ka ce ka watsar da ni'imar da Allah ya yi ma mutane ne gashi Allah yana cewa tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah Allah ne ya sanar da ku kuma abinda Allah ya sanar da bayin Allah kace kai baka san wannan kai ba Allah butunci amma ka dangana shi zuwa ga Allah ka shigar da Allah cikin sa shikenan sai ka musuluntar da shi kuma wannan shine abinda kokarin wanda suka masu zurfin tunani masu hankali daga cikin musulmi da malaman musulmi suke yi Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaykum ku ci daga abinda suka kama muku a cikin na farauta wadhkuru smallahi alayhi ku ambaci sunan Allah yayin da zaku ci wato yayin da zaka tura karanka yaje farauta ta ambaci sunan Allah kamar yadda yazo a hadisin Adi ibn Hatim da Abu Sa'alah al-Khashani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan farauta yace idza arsalta kalbaka al-mukallab wa dhakarta isma Allah alaihi fa kull mimma amsaka alayka yace wa in ghaba anni yace wa in ghaba anka yace idan ka tura idan ka saki karanka wanda yake horarre ya iya farauta akan yaje maka farauta ka ambaci sunan Allah akan sa to kaci daga abin da ya kama maka yace koda ban ga lokacin da ya kama yace koda baka gani ba yace haka dalika idan ka tura shi idan ya kama yace daga cikin farautar shi ma kaci shi ma in ci yace kaci wato kada ka dauka kan cewa wata kila da ya kama ya kama maka kansa ne sabanin da waɗansu malamai kamar yanda yake a furu'a na mazhaban malikiya da suke cewa idan ya zamanto ya ci kada kaci daga ciki domin ya kama maka kansa ne wannan hadisin na Abu Sa'alah ba wanda yake daru kutni ya inganta shi annabi kanta zaka iya ci daga cikin sa sannan yace idan ka tura karanka na farauta sai kaje ka samu abin da ya kama tare da shi akwai wani karan to kada ka ci domin baka sani ba kai ya kama ma karanka ne ya kama ko ba karanka bane in karanka ne ya kama ka san kai bismillah tare da lokacin da ka tura shi in ko karan ɗayan ne baka sani ko ya bismillah ba wataƙila na kafiri ne karan saboda haka tunda akwai shubha nan wajen ba za ka ci ba ba za ka ce al-asl shine halalci ba sai haramci ya bayyana a'a a nan wajen zaka yi taglibul ghalib zaka rinjaye da al-zahir ala al-asl wannan kaida ce wanda yake malaman qawaid al-fiqhiyya suke wato ta'arud al-asl ma'a al-zahir idan kuma ka same shi ka tura karanka yaje yayi farauta ka zo ka samu abin da ya kamo da sauran rayuwarsa to sai ka yanka shi ka ambaci sunan Allah yayin da zaka yanka wannan ya nuna cewa ambatan sunan Allah yayin da kake tura abun farautar shine kamar ambatan Allah yayin da zaka yanka idan kaje ka samu ya kashe shi shikenan kamar kai bismillah ne wannan bismillah da kai yayin da zaka tura shi haka dalika in idan tsuntsu ne zaka tura shi ma Allah ta'ala diddai gashi ne yace fa kulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alayhi ku ambaci sunan Allah akan sa wato yayin da kuke turawa tura abun farautar haka dalika in farautar zaka yi da kibiya ne ko da mashi ko da bindiga yayin da zaka harba ka ambaci sunan Allah wannan ambatan sunan Allah da kai shine ambatan sunan Allah na azzaka na yanka shine zai halatta maka cin sa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah wajen bin ka'idodin shari'a wanda yake akwai kitab akwai babu sai a cikin littafin fiqh suna hada shi bayan an yi bayanin jihadi sai aje al-aiman wal nudur rantsuwa da bakance sannan sai aje babin wato layya da aqiqa da farauta da yanka duk sai a hada su gabaki da to sai ku wato ku karanta wannan don ku san cewa abun yayin da zaka ce zaka je kai farauta Allah ta'ala ya rafe tsoron Allah ya rafe tsoron Allah da farauta wanda ya nuna kan cewa ana buƙatar ka san ka'idodin Allah a nan wajen inna Allah sari'ul hisab sannan Allah yayi narko Allah mai gaggawa ne wajen hisabi cewa Allah zai bincike ku Allah yana yin hisabi ga bayin Allah a cikin miqdarin rabin rana a cikin dukkan al'umomi dinnan tun daga annabi Adam har zuwa wanda tashin alkiyama za ta tashi a kansu a cikin rabin rana Allah zai gama da su kana gani wanda ake cewa ki bincike a nan rayuwar duniya wanda aka ce a bincika yayin da aka ce a bincika tsohon gwamna ko tsohon kwamishina ko makamancin wannan sai ga an yi wata da watanni wataƙila ma sai a yi shekara hudu ba a gama binciken ba kafin white paper ta fito to domin me domin yin mutum ne ajizi shi ko Allah alqawiyul aziz ne mai ƙarfi ne babwayi kuma alqadir almuqtadir saboda haka zai yi me Allah kuma ya sifanta cewa shi sari'ul hisab ne mai gaggawa ne wajen yin sakamako yana daga cikin kuma rahamarsa kan cewa yana gaggawa wajen sakamako din domin duk wanda aka tsananta aka tsawaita masa wajen bincike hakika an masa azaba to amma cikin gaggawa nan da nan Allah zai gama da kowa da kowa
an yawma usilla lakum al-fadlu wa ta'amu alladhina utul kitaba lakum wa ta'amukum lakum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن آتيتموهن أجورهن مؤمنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله وهو
Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a wannan rana an halatta muku dukkan tsarkakan abubuwa dukkan abubuwa wanda suke tsarkaka ne Allah ya halatta muku su a wannan rana da ya cika muku addinin ku wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum abincin wadanda aka ba su littafi shi ma halal ne a gare ku wa ta'amukum halal lahum abincin kuma halal ne a gare su والمحصنات من المؤمنات وتكتنغغن ماتا سوني ماتا واندا با اورات با اور با اورررو با با نا اوري با كما ايايا واندا سيكي تررو daga alfasha من المؤمنات daga cikin mata mu'minai suma halal ne a gare ku kanku aure su والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب da kuma katangangun mata wato tararru ba fasikai ba masu wato mazinata daga cikin wadanda aka ba su littafi kafin ku suma halal ne a gare ku wato suma auren su halal ne a gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna dukkanin su su biyu da mu'minan da wato da wato matan ahlul kitabi din da aka halatta muku su idza at da sharati idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su ladaddakin su an kira sadaki lada anan wajen tababin tashbihi amma sadaki ai ba lada bane kamar na kodago kyauta ne ake bayarwa kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi da cewa an-nihla amma an ambace shi da ajr anan domin yana da sifar saboda ganin cewa a cikin akadi ake bayar da shi Allah ya ce abinda ne ake nufi ne da al-ujur anan shine sadaki idan kuka ba su sadakin su muhsinina halin kasancewar ku masu neman tsari tsare kanku daga aikata alfasha ghayra musafihina ba masu neman yin zina ba zaman wato zina tare da su wala muttakhidi ahdan ba masu kuma neman rukun abokan daduro ba waman yakfur bil iman wanda duk ya kafirce mai imani faqad habita amaluhu to wannan aikin sa ya baci baki daya wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi ranar lahira yana daga cikin tababbu wannan ayar ita ce Allah ta'ala ya bayyana shi ma minna da yema mu'minai dan tausi'a da yalwa da yalwatawa da yayi musu saboda Allah ta'ala ya hukunta cewar ahlul kitabi a bar su su zauna da addinin su kada a tilasta musu wajen shiga addinin musulunci idan dai sun biya jizya domin kasancewar su a cikin addini shaida a cikin addinin su shaida ne ga gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawan su suka rinka shiga cikin addini a tarihin addinin musulunci kasashe da dama kamar yadda muka taba bayani anan wanda suke da na ahlul kitabi ne suka zama to kasashen musulmi saboda irin mu'amalar da addinin musulunci yake tare da su to saboda kasancewar Allah ya hukunta kasancewa a zauna tare da su sai Allah ya sauƙaƙa mu musulmi yace abincin su an halatta musu abinda yake nufi da abincin ahlul kitabi anan wajen wa ta'amul ladina utul kitab abincin wanda aka ba su littafi shine ai abinda suka yanka wato abinda suka yanka yankan su daban yake da yankan mushrikai yankan su daban yake da yankan ƴan Hindu da yankan ƴan China da yankan majusawa yankan ahlul kitabi indai sun bi kaida addinin su ba ka yanka ga gunki to amma anan wajen yankan idan ya zamanto irin yankan da aka yi da shi a cikin addinin su ba irin yankan da zamani ne yaje ya kawo suke irin yankan mushrikai ba kamar yankan da ake yi a masana'antu to a gaskiya ba waɗanda suke irin wannan yankan a wannan zamani irin Yahudawa dan haka idan ka je kasar waje kana neman abinci ka rasa inda ake yanka inda zaka samu abincin da ake yanka shi yanka na musulmi na halal to ka je inda ake sayar da abincin kosher abincin Yahudi kaga suna rubuta alama cewa abincin kosher saboda duk abincin da aka ce na Yahudanci ne an bi ka'idar Yahudanci wajen wato yin sa to shi ya shiga cikin wannan domin ba sa shirka kuma suna bin ka'ida at-taura wajen yanka to duk abinda aka bi na ka'idar koda duk da an harrafa at-taura in dai ita aka bi in dai doka addinin su suka bi wajen yanka to Allah ya halitta muku da shi shine at-ta'am inda ake nufi amma kaga sauran abinci kamar ba wanda ya zaman to kan cewa ya rata da yanka ba ai shi ba a bukatar ma a ce ya halatta kamar alal misali a kayan itatuwa da suke sayarwa ko kaje gidansu suka kawo maka alawa wanda ba shi da alaka da yanka da dabba a nan wajen kaga babu zancen cewar wannan ba halal bane ba shine ake maksudin abinda ake nufi da ta'amuhum dhaba'ihum shine abinda jumhurul malaman tafsiri suke ta wato abinda suka yanka amma idan ya zama to yankan nasu a idan ya zama to abinda abin yankan nasu ya dauki sifa daya daga cikin sifofin waɗanda aka ambata cewa an haramta mana kamar ta zaman to kan cewa wato almunhaniqa walmauquda walmutaraddiya wannasiha wanda aka ambata din nan wanda aka makure da wanda aka dake su da wanda aka cike su da wanda dabba ta ci in sun cika in da wannan sifar tare da su to wannan ba za a ci ba kamar al misali ya zaman to maimakon su yanka da wuka ya zaman to suna wato dukan dabba da wani abu mai nauyi wanda yake zai sa ta mutu sannan su ci idan wannan ce ta zama to mauquda ba za a ci ba duk da yake ahlul kitab din ne suke idan su sun ci su ma sun ci abin da yake haram a cikin shari'ar su sannan Allah ta'ala yace yace alladina utul kitab wanda aka ba su littafi su waye aka ba su littafi alladina utul kitab abin da ake nufi alyahudu wan nasara yahudawa da nasara sawa'un yahudawa da nasara daga cikin jinsin waɗanda annabi Musa da annabi Isa ne suka kira su wato daga cikin bani Isra'il ko kuma wanda bayan annabi Musa da annabi Isa ne suka shiga cikin addinin ahlul kitabi dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa wato a masu wanda suke kan addinin yahudanci waɗanda ba bani Isra'il ba ya kira su ahlul kitab mutanen Yaman sun shiga cikin addinin yahudi mutanen Yaman kuma larabawa ne qahtaniyun shine a cikin usulin da ake cewa al-arabul ariba ba bani Isra'il bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ahlul kitab yayin da zai tura musu Mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'az innaka tati qauman min ahlil kitab zaka je ma mutane daga cikin ma'abutan littafi kaga larabawa ne yahudawa amma kasancewar su larabawa ne ba bani Isra'il ba wannan bai hana a ce su yahudawa bane dan waɗansu suna cewa duk wani ba yahudi ko ba nasari in ba bani Isra'il bane to ba ahlul kitab bane saboda haka irin yahuda irin kirista da muke da su anan sai su ce ba ahlul kitab bane tunda bakake ina baki ina bani Isra'il sai su ce wannan shigege ne bai addinin kirista nasa ba a yadda da shi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ahlul kitab haka zalika nasaran najran nasaran da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an aka saukar da ayoyi akan su ya ahlul kitab lima tuhajuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum duk waɗannan ayoyin akan nasara najran ne nasara najran wato larabawa ne ba bani isra'il bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga wajen su yayi musu mu'amala ahlul kitab saboda haka abinda ake nufi da alladina utul kitab wanda aka ba su littafi wanda suke kan addinin yahudanci da addinin nasara sawa'un daga cikin bani Isra'il ne ko ba daga cikin bani Isra'il ba ko yanzu idan wani mutum daga cikin kabilu da ba da bani Isra'il ba ya shiga addinin yahudu ko ya shiga addinin kirista ya shiga addinin nasara yana daga cikin ahlul kitab sabanin wannan waɗanda suke cewa dole sai sun zama to daga cikin bani Isra'il kauli ne daga cikin kaulukan waɗansu malamai ana dangana shi zuwa ga sayyidina Ali dangame da nasaran banu tablig shi kuma abin da yasa baya daukar su ahlul kitab yace ba abin da suka dauka a cikin nasara a cikin addinin nasara zai shangiya ne yasa suke shangiya kawai suke sun dauka shangiya shine addinin nasara dan haka yace bai yadda addinin nasaran nasu ba ba wai bai yadda da cewa balarabe da ya zama to nasara ahlul kitab bane dan haka dole mu fahimci wannan kada a dangana wannan kaulin ga sayyidina Ali Imam Shafi'i shine yake da wannan kaulin cewa idan bani idan ba yahudi ko ba nasari ba bani Isra'il bane to ba za a dauke shi a cikin ahlul kitab ba wanda yake kuma wannan kaulin nasa marjuhi ne kaulin jamhurin malamai shine mafi rinjaye saboda waɗannan dalilai da muka ambata to Allah yace abincin su halal ne a gare ku kuma abincinku kuma halal ne a gare su to me fa'ida a ce abincinku halal ne a gare su dan a nuna kan cewa yanzu za a iya yin hulɗa tare da su saboda haka babu laifi da su sun ci abincinku duk da ba a kan addininku suke ba da aka ce wala yakul ta'amuka illa taqi kada wanda ya ci abincinka sai taqi wannan ta hanyar mustahabbi ne cewa wanda za ka karrama shi ka ciyar da shi abincinka ya zama to mai tsoron Allah amma wanda koda ba taqiyi bane koda ahli kitab ne Allah yake abincin ka ya halatta a gare shi wato zaka iya ciyar da su wannan aya ce ta sa ake tawilin wancan hadisin da nuna kan cewa abinda ake nufi istisbabi ne sannan Allah ta'ala yake wal muhsanatu minal mu'minat sararrun mata al muhsan al ihsan abinda ake nufi da al ihsan yana zuwa da ma'anoni guda uku a cikin alqur'ani ma'ana ta farko shine wanda yake tsararre an wato mace da aka tsare ta daga auren wani saboda ita tana karkashin wani a cikin aure wanda Allah ta'ala yake wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wato aurarrun mata saboda haka al ihsan anan wajen ana nufin aure yana zuwa da ma'anan wato al hurriya mata waɗanda suke wato entatu babayi ba kamar yanda shi ma cikin ayat ta biyo baya ta suratul nisa take nuna wannan sannan yana zuwa da ma'ana tsararru daga alfasha al-afifat wato masu kame kansu daga zina ba mazinata ba shi ma wannan ma'ana ya zo a cikin suratul nur inda Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suke jifan wato tsararrun mata kamammu wanda ba sakakku masu alfasha ba wanda ya nuna kan cewa kazafi babu kazafi akan macen da take sananna ce wajen alfasha kilaki sananna kilaki babu kazafi dan an jefe ta da zina amma wanda take killatacciya kamammiya ita ce al-muhsana to ita in ka jefe ta da zina to wannan sai an yi maka hukuncin kazafi in ba kawo shaidu guda hudu ba ba kowace mace ce kazafi yake hawa kanta ba to kun ga wannan sune ma'anonin al-ihsan a cikin al-qur'ani wato al-muhsana al-mustankaha wato al-mankuha macen wadda take mai aure da kuma al-hurra mace wadda take yantatta ba kuyanga ba da kuma al-atifa wato kamammiya ba azzaniya ba to anan wajen mai ake nufi da al-muhsana wal-muhsanatu minal mu'minat sararrun mata daga cikin mu'minai wadanda suka ce abinda ake nufi anan wajen shine al-atifat din kenan wato kamammu waɗanda suke ba masu yin zina ba daga cikin mu'minai wal muhsanatu minal ladina utul kitab kuma ya dauki ma'ana guda biyu kamun wato ana nufin al hara'ir entatu da kuma waɗanda suke kamammu sai sun cika waɗannan sifa guda biyu ma'ana idan ku yanga ce amma kitabiyya musulmi ba zai aure ta ba tunda Allah ta'ala ya ce wa man lam yastati' minkum tawran an yankiha al muhsanati al mu'minat فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَدَنَّ بَعْضُ دَئِيكُنْ سَأَوْرِي إِنْ تَتُمَّا تَامُؤْمِنَيْ تُبَابُ لَيْتِي فِي أَوْرِي دَجَتِكِنْ وَاتُوكُ يَنْغُنْكُ مُؤْمِنَيْ في أكتش مؤمني كو ينغون وَنْدَ مَفْهُومٍ وَنَّا يَنُونَ كَنْ شَوَا إِدَنْ كُو يَنْغَا بَا مُؤْمِنَا بَشِي وَتُو كُو يَنْغَا كِتَابِيَا إِذَا بَا حَلَلْ بَشِي مُتِنْيَا أَوْرِيْتَا فَنْدَي بَا مُدَ كُو يَنْغُو saboda haka wannan hukuncin ba sai mun shiga cikin bayanin sa ba sai ma'ana ta biyu din shine al-iffa kamewa wato sharadin ka aure wannan ayar ta halatta mu musulmi ya aure kitabiyya sawa'un ba yahudiya ko ba nasariya amma da sharadin ta zaman to kamammiya ce ba mazinaciya ba ba watsatsiya ba ta tuba daga zina tana addinin kristan amma ba ta zina kamammiya ce idan aka ta san cewar idan aka aure ta tana duk da tana zuwa coci amma kuma ba za ta je ya zaman sukan cewa tana da wani aboki ba ko tana jajuro ko kuma zaman da za a yi zamani na kan cewa kai ka zo gobe ma kuma in je wajen wani dole ta zaman to kamammiya tsararra wannan shine hukunci da alqur'ani yazo ko ba a shafe shi ba kuma akan sa kusan al'ummar musulmi take baki daya an rojo daga sayyidina umar kar hancin aurensu amma ba ya haramta bane domin Hudzaifa bin al-Yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shahararre daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wata bayahudiya sai sayyidina Umar ya tura masa cewa ka sake ta yace haram ce yace a'a amma dai ka sake ta yace ni ko ba zan sake ta ba sai in ka ce haram ce sai sayyidina Umar yace abinda yasa saboda kada waɗansu su ce ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri bayahudiya abinda kai kuma ka hango na sharadin iffa kamewa su ba za su hango wannan ba sai su dauka ai sauki ne shikenan sai su je su samu al-mumisat matan banza su ce za su aure su daga cikin su to shi yasa shi kuma Hudzaifa da ya tabbatar da haka din bayan watanni bayan shekara kafin shekara ta cika sai ya sake ta ya sallame ta. A wata riwayar an ce ta musulunta ya ci gaba da zama tare da ita. Wannan ana maganar faka aure ta ne tana cikin addinin nata bata musulunta ba. In ta musulunta ka aure ta wannan babu kalama ai. Ana magana cewa tana nan tana ba Yahudiya ko Kirista din ka aure ta. In Lahadi ta yi kuma ka kyale ta da jitoci. Eh? Ba dai ka kai ta ba. Dan me zaka kai ta? Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ka taimaka mata ta je ta yi shirka? Ta je da kudin ta je. In ma ta kawo zata yi sai ta tsaka. Zaka ce da ita amma ba zaka taimaka mata akan addinin ta ba. Zaka kyale ta ta addini amma ba zaka taimaka mata. In ka kai ta ka taimaka mata wajen yin addini. Ba za ka taimaka mata ba sai dai ka kyale ta ta je haka zalika ba za ka dinka mata kayan kirismeti ba za ka dinka mata kayan tufatar da kanta amma kayan bikin lokacin kirismeti ba za ka dinka mata ba dan in kai haka ka taimaka mata wajen addininta eh ba za ka sai mata alade ba ba za ka sai mata alade ba idan ta je ta fiye da kudin da shi kenan tunda ai an ce wa ta'amukum hillun lahum naku abincin ya halatta a gare su tuna ka abincin in ta ce za ta ci wanda yake nata wanda yake kai haramun ne kai ka taya ba za ka taimata alade ba to wai shi abin nan dan ta ci naman alade ai bakinta bai zama tona jasa ba tana gumi yayi za ka ma sai ka ce gumin nata sai ka yi in ka taba sai ka yi wanka shi yasa ne malamai ai suka ce babu laifi ba sai ka yi wanka ba daga ba sai ka wanke bakinka ba daga sumbantar matarka wadda take ba musulma ba baki ta biya saboda ta sha giya saboda shan giya da cin alade ba kuma sai ka wanke jikinka ba in guminta ya taba jikinka ko ya taba tufarka ba sai ka wanke ba saboda mutum jini wato da yawunsa da guminsa da majinarsa duk zahiri ne ko da kirista ne ko da ba musulmi ba ne to haka wannan hukuncin yana kai amma za ka lizumta mata taiwankan janaba a taiwankan haila za ka wajabta mata taiwankan haila a cikin wankan janaba kaulan za ka wajabta mata wasahi za ka wajabta mata taiwankan janaba saboda ya zamanto ta halatta a gare ka abin nan wato saboda ya zamanto kan cewar ka fita daga cikin sabani domin ka san za ka iya saduwa da mace tana da janaba ko matarka ce don annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sadu da iyalinsa ba tare da yayi wanka ba ya sake saduwa da su saboda haka idan mace da janaba a jikin da za ka iya saduwa da ita to wannan shine wajihin da yasa waɗansu malamai ba su wajabta mata yin wankan janaba ba amma in tana da haila ba za ka sadu da ita ba sai ta yi wanka don haka suka ce wajibi ne ka lizumta mata sai ta yi wankan haila don ta tsarkaka domin ka sadu da ita to sannan Allah ta'ala yake sharadin auren su idan ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadaki su ma sai an ba su sadaki sai an yi aure da sadaki to amma waye zai zama to waliyi iyayen su za su zama to waliyan duk da yake su ba rashide bane ba adilai bane nan ba a buƙatar adalci su in kuna son tafsilin wannan ku je ahkamu ahli zimma na ibnu al-qayyim yayi dogon bayani akan wannan wajen auren su wajen mu'amalar su da sauran su Allah ya sanya sharadin kuma muhsinina kuna masu neman kane tsare kai ayin wato masu neman iffa kamewa wato auren ba zuwa za a yi alakar mutu'a ba ko a yi alakar boyfriend abinan friend kamar yadda suke faɗansa wani sabon aure da aka kira shi friend wanda za a ga larabawa suna faɗa haka suke kiransa friend a za a ga malamai sun yi fatawa a kai malaman misra ba irin wannan auren ba aure wanda yake irin na sunna ghayra musafihin ba masu neman yin zina ba as-sifah shine zina wala mutakhidhi ahdan ba masu rukun wato kawance ba sune abokan daduro abokan daduro wanda zaka aure wanda zaka ajiye ta wato abinnan abokiyar harka ce ba da wannan ba wato aure wanda yake irin yanda aka san auren sunna tana karkashinka tana gidanka kai ne mai ciyar da ita mai shayar da ita mai kuma ta haifa maka ƴaƴan su zamanto halattattu ƴaƴanka to sannan sai Allah ya ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce mai imani wato kada dan kun ji an ce wato babu komai kwa iya yin hulɗa tare da su a kai auratayya kuma wannan ya sanya ku ya zama to kun ya kai ku ya zuwa ga saboda soyayya ta makantar da ku a wajen soyayya hatta kuma a hankali ta rinka jan ku zuwa coci har kuma a wayi gari kan cewa kai ma ka zama ita to duk wanda yayi wannan ya kafirce mai imani faqad habiba amaluhu duk aikin sa ya baci wannan shine dalili akan cewa ridda tana baka aiki gabaki daya duk abinda mutum yayi idan ya ridda aikin nasa ya rushe wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi a lahira yana daga cikin tafaku to akasin wannan bai halatta ba shine musulma ta auri kirista tunda kaga nassi Allah yace wal muhsanatu min al-mu'minat su aka wal muhsanatu min alladhina utul kitab mata tsararru daga cikin ahlul kitab amma musulma ta auri wanda ba wanda ba musulma ta auri wanda ba musulmi ba wannan Allah ta'ala yace ya riga ya ce ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن سو كافري ماذا با لا سو ما تمؤمنين لا هن حل لهم با هل تتوبني ده كافري ولا هم يحلون لهن ولا سو كافر سكي حلتا ده سو ما تمؤمنين دا كما ce mu'mina ba za a kyale ta karkashin kafiri ba sai mushkilan yanzu da suke faruwa mata musulmi da suke musulunta mata waɗanda ba musulmi ba da suke musulunta kuma sun hayayyafa tare da mazan su mazan suke musulunta kuma idan aka ce ta bar mijinta abin ya zamanto tashin hankali take ita ba ta iya bar mijinta ba in za ta zo ma za ta musulunta amma da sharti za ta zauna da mijinta duk da mijinta bai musulunta ba to har waɗansu suke cewa suke canza fatawa suke cewa ai ba sharadi bane fi auren su zauna a haka suke cewa za ta iya zama karkashin sa wannan canza saba ijma'in malamai ne kuma saba zahirin alqur'ani ba cewa aka yi da sharadin kan cewa a yau tana musulunta shikenan lalle ta duk komai da komai na hukuncen musulunci ta yi su lokaci daya ba a bita a hankali la'alla a hankali idan bai musulunta din ba imanin ta zai karfin da za ta rabu da shi amma a ce za a canza dokar Allah saboda ganin halin kamar wanda masu yin fiqhul aqalliyat akwai wani sabon fiqhu yanzu da ake fiqhul aqalliyat wato fiqhun wadanda suke zaune karkashin wato musulmi da suke kadan a cikin wadanda ba musulmi ba akwai dokoki da suka kebance su wanda malamai suke ta bincike akan wannan to wannan gaskiya ba hujja bane na a ce za a canza dokokin fiqhu saboda duba ya zuwa ga wannan akwai mutane da har sun yi rubutu akan wannan islamu ahadith zaujain wanda suke kokari su nuna cewa matsalar ba ijma'i bace amma abinda jumhurin malamai suka take akai kuma abinda zahirin alqur'ani ya nuna shine kan cewa mace musulma ba za ta auri namiji ba ta auri miji wanda yake ba musulmi ba sannan kuma wannan hukuncin da aka kebance shi ga ahlul kitab ya tsaya akan su banda wanda ba ahlul kitab ba kamar ƴan China masu addinin Buddha ko ƴan Hindu masu addinin Hindu mushrikai ne waɗannan ko kuma masu addinin gargajiya ko ƴan bori su wannan duk ba su ake nufi ba sai a kirista ko ba yahudi daga musuluntarta wancan aurenta da wancan ba yi aurenta da kirista auren ya warware daga musuluntarta ayin ta cigaba da zama a cikin saban Allah take to amma wanne ne yafi ta zauna cikin kafirci ko ta zauna cikin saban Allah gara ta musulunta din tana saban Allah in yaso daga baya ta tuba balan bai wakan abata a cikin kafirci to kun ga alhamdulillahi bara mun tsaya a daidai ayatul wudu bana ma za mu tsaya a ayatul wudu insha Allah saboda haka Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salat alaikum assalam sa kaya wanda ba musulma oke wai idan mutum ya auri mace wanda ba musulma ba wanda ba musulma ba ai wannan tana shirka ka ce mata sai ta yi hijabi ai ba zancen yin hijabi malam ya sa ga wanda take shirka sai ka kyale ta a ciki Allah ya sanya da musulunta shikenan wannan duk sai ka dora mata amma ba za ka ce yanzu za ka lilinta mata sai ta yi lillibi ba na'am haka ce a hakura da auren mana da yankun irin wannan tashin hankali ka gama ta fito da mini skirt tana yawo saboda kawai ita ba musulma bace ba za ka lizumta mata addinin musulunci ba to amma wannan duk abin da kaga shari'a ta halatta shi akwai hikima a ciki akwai da yawa wa'anda suke dalilin shigowar su addinin musulunci kenan idan ya zama to kanta ka samu mace take za ta aure ka kana musulmi amma ita ba ta canza addinin ka ba to kace shikenan ki aure ni ka a hankali sai ka a hankali wata kila wannan shi zai zama to dalilin shigar ta addinin musulunci duk abin da kaga an halatta shi a cikin shari'a akwai hikima amma dai ka zama to kan cewa kai mahangarka dole ne ya zama to mutum shi imani yake tunani amma abin da yake zai zama to kan cewa waɗansu kaga sun je sun haɗu da mace a bari yace to ai tunda an halatta auren auren wanda ba musulma ba shi ba addinin yake ba ita ma ba addinin kiristan take ba su zauna tamkar arna saboda ka irin wannan shi za ka an haifi yara sai kaga ita a hankali a hankali ɗan uwanta kirista sun janyo ta sun sanya ta ita yi riko da addinin sai a ɗauke ƴaƴan sai su koma su zamanto kirista saboda shi uban bai damu da addini ba to irin waɗannan ba irinsu ake magana ba a waɗanda suke suna da addini kuma idan suka auri wadda ba musulma ɗin ba za su ja ta zuwa ga addinin musulunci ne kuma ba za ta tasiri a kan su sako-sako da nasu addinin ba irin wannan ake nema amma wanda yake dama kan shi aslan ba addinin gare shi ba a irin wannan kada ka ba shi shawara ya je irin wannan auren don wannan auren kasan da shi ne zai sa shi ya fada can gefen na'am to yanzu ya zami ne tukuna ga waɗannan tambayoyin na'am a'a baba matan muminai bane akwai matan muminai tili akwai matan muminai tili banda matan muminai ma ƴaƴa hadda kuyangu masu yawa amma duk da haka Allah ya halatta duk abinda Allah ya halatta akwai hikima eh saboda haka kada ka ce an yi haka ne dan saboda ba matan musulmi yanzu kuma an samu matan musulmi shikenan abin bai halatta ba a'a ba haka yake ba a lokacin akwai matan musulmi masu yawan gaske a ku yi hakuri mu karanta tambayoyi tambayar farko to wannan ƴan uwanmu ne mata suka ce suna ta aiko tambayoyi ba a samu ana amsa tambayar su gashi kuma yau ne za a rufe su dai suka ce malam mu dai zawarawa ne mun samu kusan shekara biyu da gama idda har yanzu Allah bai yanke mana wannan zama ba na kunci don Allah muna roƙon da malam da sauran ƴan uwa su taya mu da addu'a idan kuma akwai wata addu'a da za a ba mu muna buƙata Allah ya tafi ibadar mu baki daya kwarai za mu yi muku addu'a ko mure muku addu'a a wannan majalisi da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku maza na gari Allah ya yanke wannan tsanani da kunci da kuke ciki yana daga cikin addu'ar mu da muke yi koyaushe musamman hatta a cikin addu'ar witiri na kunuti kan wanda suke cikin tsanani Allah ya yaye musu ya sanya musu mafita saboda haka in Allah ya da kun shiga cikin wannan Allah zai sanya muku mafita amma dangane da wata addu'a daban ta kawo miji ban santa ba ina ko wata addu'a daga wanda take koro miji sai dai dawoma kawai a cikin addu'a ku rinka kokarin samun auqatul ijaba lokacin da Allah yake karban addu'a in kun zo masallaci za ku yi sallah tsakanin kiran sallah da ta da iqama da in kun yi azumi za ku yi goda baki da a ƙarshen dare in kun tashi da bayan kun yi sallar farilla da idan kun ji kukan zakara ku roƙi Allah daga falalarsa lokacin nan mala'iku suna nan suna cewa amin akan addu'a ku ku rinka karda don lokacin da Allah yake karban addu'a ku yi ta yi Allah maɗaukakin sarki maji roƙo ne kuma haƙurin da kuke a cikin wannan shi kansa ibada ne Allah ya ba ku cikakken lada a kansa ya sanya shi ya zama to muku ɗaukaka ga darajar ku sannan wannan ya ce matar da take shayarwa a cikin azumin watan Ramadan za ta iya ciyarwa ba sai ta yi azumi ba a'a ai ita ba ma mai hukuncin mara lafiya ba ce hukuncin wanda azumi ke tsananta ne a gare ta kuma idan larurar ta kau za ta iya azumi ba a ciyarwa sai ga wanda larurar sa ba za ta kau ba shine wanda yake tsoho tukub ko kuma mai rashin lafiyar da ba a tsaunar cewa zai warke zai tashi daga wannan rashin lafiyar ko za ta warke to wannan shine zai ciyar ya zama to ba zai ramuwa ba amma kowa kuma bayan wannan ramuwa tana nan a kansa matar da ta samu kanta da haihuwa a cikin azumi har tsawon shekara goma ba ta rama ba to yanzu yaya za ta yi ramuwar sai ta rama waɗannan kwanaki da ta rasa da ta sha su sannan a maimakon kowace rana da ta yi jinkiri ɗin ta ciyar da miskini ɗaya kafara a kan jinkirin da ta yi na wajen azumi a kan ko in kwana biyar ne ba ta yi ba ta ciyar da miskini shida wannan bisa fatawar
waɗansu fatar waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk da yake shekara da yawa ta yi amma kafarar ba tunda sababin ta guda ɗaya ne idan kafara wato idan sababin ta guda ɗaya ne ba ta rubanya kamar mutum ne da yayi da a cikin wuni daya na Ramadan ya sadu da matarsa sau uku ba za ka ce zai yi kafara uku ba kafara ɗaya zai tunda sababin guda ɗaya ne ya zanto ya maimaitu to haka zalika ita ma shekarun da ta zamanto ta yi dinkiri ba za a ci ga kowace shekara za ta ce da miskini ɗaya ba saboda haka sai ta yi shekara sau goma kenan abinda za ta yi a'a wannan ya ce na yi shekaru da yawa a cikin wani hali na tsananin damuwa ina neman addu'ar ƴan uwa musulmi da ta malam Allah ya yi min mafita mafi alheri daga wannan hali Allah ya sanya maka mafita Allah ya sanya maka ko ya sanya miki mafita daga cikin wannan tsanani da yake ciki wannan kuma ya ce ina so a wayarwa da masu zuwa wajen malamai suna cewa su yi musu duba tsakaninsu da matarsu wai abokiyar arzikinsu ce ko in sun aure ta za su yi talauci don haka da Allah a yi musu nasiha wannan yana daga cikin duba yana daga cikin zuwa wajen bokaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya ce duk wanda ya je ya tambaye su ba za a karɓi sallarsa ta kwanan 40 ba in ku har ya gaskata su akan abun ya yadda da su to ya kafuta da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin nan a ji tsoron Allah aure ana yi masa istihara da ake masa shi ce istihara hadisin Jabir tana nan a cikin hisabul muslim ku je ku karanta ku babu zancen kan cewa wai ta ga waɗansu suna cewa hadisin in akwai shu'unci a cikin wani abu to a cikin gida da abun hawa da mace saboda haka sai su rinka cewa bari su je su gano ko kashin tsaya abinda ake nufi da in akwai shu'unci a cikin mace shine kan cewa matar da ya zamanto kan cewa wajen in ka aure ta ta raba ka da Allah ta nisantar da kai da Allah to wannan shine shu'uncinta amma matar da ya zamanto kan cewar dan ka aure ta ibtila'i ya rinka zuwa maka wannan ba yana nufin kan cewa tana da kashin tsaya bane ibtila'i zai zo maka ko baka aure ta ba sannan wannan yace mai ce gaskiyar magana zuwan mahadi da dujjal na ji waɗansu malamai sun ce gaskiya ne waɗansu kuma sun ce ƙarya ne dangane da zuwan dujjal dai mun ambata a nan hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai takowa annabi isa ne zuwan mahadi ma ya tabbata hadisan mutawatire ne haka zalika zuwan dujjal shi ma ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayo alamomin sa'a alkiyama ana tabbatar da su da abinda ya zo a cikin alkur'ani ko abinda ya zo a cikin ingantaccen sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan wanda yake idan mutum yana so ya bincika zai gani daga ciki akwai littafin Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad wanda yayi akan dawowar annabi Isa wanda a ciki ya ambaci hadisan da suka zo na zuwan dujjal haka dalika na mahdisu ma akwai hadisai da suka zo akwai wanda ya rubuta PhD ɗinsa akan hadisan da suka zo na zuwan mahdi wanda yake shi ma da ya tattara hadisan a wanda yake so zai iya samun wannan bayanin a cikin tafai din babu nasi akan wannan amma dai abinda malamai suke istinbati kenan kan cewa shine wanda zai yi sallah a gaban annabi shine wanda zai annabi Isa zai yi sallah a bayan sa limamu musulmi da annabi Isa zai yi sallah a bayan sa to kuma mahadi din fa ba mahadin shi'a bane mahadi shi'a ba shine mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba dan mahadin shi'a shi wai yana nan ya kuya da yana da shekara biyu ya shiga cikin wani rami suna nan da doki a kofar ramin a samun ra a Iraq da doki da takobi suna jiran wai zai fito daga wannan ramin sai su bashi wannan dokin da takobin nasa shi wannan dan Muhammad ibn al-Hasan al-Askari shine suke cewa mahaifinsa shi ko al-Hasan al-Askari bai haihu ba dan da ya rasu ƴan uwansa ne suka dauki gadan sa saboda ba shi da da amma shedan ya sawwala musu cewa yana da da kuma dan da yake ba a ganshi ba sai aka ce rami ya shiga kaga waye ganshi ba wanda ya ganshi sai shedan da ya bada labari shi mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yuwafi yace yuwafi wa ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi sunansa zai dace da sunana wato Muhammadu sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifina wato ibn al-Hasan ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah su fa nasu Muhammad ibn al-Hasan ne nasu kuma daga zuriyar sayyidina Hussein ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko zai zo daga zuriyar sayyidina Hasan ne yake Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dan sa Hasan yake cewa da Allah da ba abin da ya saura na duniya illa lokaci dan kankani sai Allah ya fitar da wani daga cikin zurriyar wannan dan nawa da zai cika kasa da adalci bayan ta cika da zalunci kage yace daga cikin zurriyar Sayyidina Hassan ne sannan tambaya ta biyu yace idan mutum ya saki matarsa saki daya ko biyu kafin ta yi idda ya nemi dawo da ita sai ta ki ya halatta ta aure wani bai halatta ba in tana cikin idda matarsa ce dun ya dawo da ita ta riga ta dawo ko ta so ko ta ki ta riga ta dawo in idda ta kare ne shine sai da izinin ta saboda haka amma in ya riga ya dawo da ita to shi kuma ya ji tsoron Allah kada ya dawo da ita dan ya takura mata ya hana ta je ta aure wani ya zama to tana zaune ita ba ta da tsuku ba ta da tarko ita ba mata aure ba ita ba kuma ba gaura ba yanda mane ma za su zo mata waɗansu mazan suna yin haka Allah ya hana wannan shine yana daga cikin al'abal da Allah ta'ala yake fala ta'abuluhunna an yankihna azwajahunna idza tarabu bainahum bil ma'ruf ai wanda yake cewa ke wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu a wannan yace masu neman ƙarin bayani akan hadisi gaskiya ba zai yi bayan wannan yace direba babban mota ne trailer yana cikin tafiya sai wani mai karamar mota yayi overtaking sakamakon haka ya shiga karkashin motar sa ya mutu shin akwai kafara akan direba gaskiya wannan tambaya tana da wuya in amsa ta a cikin wannan majalisi domin tana buƙatar sanin tafasil din yaya ahadarin ya riga ya afku yayin da ya shiga cikin motar yana da laifi shi mai babban motar ya tare hanya ne ko kuma ya san zai zo ya overtaking bi kyale shi ba ko kuma ya zo zai overtaking wata mota ta to bai dan kauce masa banda yanda zai zo ya wuce har ya zama tushe ne sanadiyar da ya sanya shi ya shiga karkashi ko ko ga baki ɗaya laifin na mai karamin mota ne 100% idan da ya zama to yana da kaso a cikin laifin to sai yayi kafara wajen diya shine ake dubawa a ga yaya nasabar kuskuren nasa yake da nasabar kuskuren wanda ya rasu din shi za a raba diyar akan haka wannan yace ya samu aiki a ma'aikatar ilimi a matsayin malamin makaranta sai kuma ya samu wato a karbuwa a wata jami'a sai aka sake shi don ya je ya ƙara karatu a matsayin in service yana karatu ana biyan sa albashi shin ya halatta ya ci kuɗin ko da baya zuwa yayi aikin ba haramci a ciki tunda an baka izini su suka dauke ka aiki kuma su suka baka wannan dama almuslimuna ala shurutihi musulmi suna kan sharadin su wannan sharadi ne wanda yake bai saba hukuncin Allah ba domin shi kansa karatun da zaka je ka karo zai zo ya taimaka musu wajen aikin ne saboda haka ka ci kudin ka halalta malaka da shedan yayi wasa da tunaninka ya rinka sawwala maka cewa wai haramun ne wannan yake naji wani malami yana cewa ba haramun bane tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai aka hana shi shine istighatha da annabi yana fatan ayi cikakken bayani nayi wannan bayanin nace in kana son karin bayani ka je littafin at-tawassul wal wasila da kuma al-qa'ida al-jalila fi at-tawassul wal wasila yace shin malam akwai wasu zikirai da ake yi bayan an idar da sallar tarawih ko kuma lokacin da aka zauna domin hutawa ba wani zikiri da aka ce amma in kai addu'a yafi saboda yin addu'a bayan sallah yazo kamar yadda yazo a hadisin Ubayd ibn Umayr yin addu'a bayan sallah saboda haka in ka shiga lata da yin addu'a babu laifi a wannan lokaci zaka iya daga hannu dan yana daga cikin adabul du'a daga hannu yana daga cikin adabul du'a ba abin da zai hana ka yi tunda shine asali wajen addu'a in kuma baka daga hannunka ba kai ishara da dan yatsanka kawai yazo a hadisin Abdullahi dan Abbas wa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai addu'a ishara yake da dan yatsanka in ba kuma baka daga hannunka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ba tare da ya daga hannu ba duk yanda ya sauka na'am shafawa hadisan da suka zo na shafawa ba su inganta ba amma suna da yawan da waɗansu malamai sun ce sun kai hadis martabar hasan li zatihi amma in aka lura da kan cewa daga hannu mutawatir ne da hadisai ingantattu a waqi'a daban-daban amma babu hadisi ingantacce guda daya a kashin kansa da ya inganta na shafawa wannan zai nuna maka kan cewa mafi yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa hannu dan da ya tabbata yana shafawa da yanda ya zama to an yi tawatur wajen ruwaito daga hannun da an samu hadisi ko da guda ɗaya ne ingantacce na shafawa saboda haka wannan a cikin akwai dalili karfa da kan cewa shafawan nan tabbatatta bata inganta ba amma saboda ganin kan cewa waɗansu malamai sun inganta hadisin saboda yanda suka zo ta ruwayoyi da dama babu inkari ga wanda ya shafa ko babu laifi wani lokaci idan mutum ya shafa din kar a yi masa inkari amma akwai rauni kwarai da gaske a cikin shafawar, musamman da goma a cikin shafawar. Abinda malamai suka yi inkari na shafa hannu a cikin addu'a shine a cikin addu'ar witiri. Imam Ahmad yayi inkari ga masu shafa hannunsu a fuskar su in an gama addu'ar witiri. Haka dalika Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad yake cewa ba, yana cewa ba wanda yake yin wannan illa mutane wanda suke jahilai. Saboda haka wannan inkari ne saboda bai zo ba a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'il salaf. Wannan yace yaya matsayin irin taruruwan da ƴan siyasa ke gudanarwa musamman idan lokacin zabe ya gabato. Taro to wai menene da taron? Eh to duk taro dai in aka yi in ba a salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi zikiri ba za a tashi a tabe. Saboda haka in sun yi taro idan ya danganta da manufarsu. Allah ta'ala yake la khayra fi katibin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. In sun yi taro ne dan kullakulle dan kafar ungulu dan wato yadda za a yi bace to wannan irin abin da za su samu kenan. In ko sun yi ne da kyakkyawan manufa domin ya zama tukan cewa su zo su bada gudunmawa su ga al'umma to wannan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sai dai idan sun yi taron su kiyaye adabul islam wajen taro. Sannan ya jaya matsayin bayar da kayayyaki da waɗansu abubuwa da ƴan siyasa ke bayarwa ga al'umma a cikin taron mutane. In sun yi don Allah za su samu lada, in kuma sun yi ne don a zaɓe su ko don wani abu ba na Allah ba, wannan shi ne abin da suka samu. Wannan ya ce ta yi magana a cikin canza halittar Allah. Shin shafa mai da zai canza launin fata bleaching yana cikin canza halittar Allah? Ai kwarai yana ciki, musamman maganin kan cewa cutarwa yake wato wanda zai canza launi. Amma wanda zai sa fata ta yi laushi babu laifi. Wanda zai sa fata ta yi laushi wannan gyara jiki ne. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne yana son kyau. Saboda haka wani abin da zai sa kyan jiki shikenan. Amma canza launin fata wa ya gaya maka baki ba kyakkyawa bane. Min albidi kal arami wal udmi kadduma, ba haka Ibn al-Qayyim zai ce ba? Tun Laraba kuma wannan an tabbatar da shi hatta bayan a cikin addinin musulunci ma. Kan cewa daga cikin waɗanda ake ganin kyansu akwai farare wato kamar bareyi, wal udmi kadduma, akwai kuma masu duhu. Kai ka ce mutumin tuni ne, ka san mutumin tuni in aka yi shi da yin uyan da zai yi? To amma ka san mutumin tuni shi ne wanda in aka yi shi za ka yi ƙoƙarin ka sanya shi ya zama to kamar shi yake kansa dan ka kawata shi? To wai wannan alama ce ta nuna kyan wato masu duhun fata. Saboda haka ba wanda yace ai baƙar fata wato muni ne da har sai ka nemi ka canza. Baƙar fata akwai kyanta, akwai Sheikh in kana son ka cikakken bayani je karanta Abwaul Bayan a cikin wannan ayar wal amru annahum fala yughayyiruna khalqalla. Ya kawo abiyat na Larabawa da nuna irin abin da ke cikin wato baƙin launi na wato kyau na halittar Allah jalla wa ala. Tafsirin Abwaul Bayan na Muhammad Aminu Shinkiti. Wannan yace addu'ar da kake yi a cikin huduba ko bayan an gama karatu game da Allah ya zaba mana shugabanni mafi alheri, a cigaba da yinta kuma a sa ƴan uwa limamai gurin su ma su rinka yinta a cikin huduba da bayan karatu saboda halin da kasar ta shiga da kuma siyasa. Wannan kware wannan yana da muhimmanci. Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa da ina da addu'a guda ɗaya wanda take karɓaɓɓa, da ba wanda zan yi ma wannan addu'ar illa shugabanin musulmi. Saboda shugabanci yana da muhimmanci. Abinda shugaba zai yi cikin shekara ɗaya sai a yi shekara 50 ana wa'azi ba a ci nasara wajen yin sa ba, ƙwarai da gaske. Saboda shi yasa Sayyidina Usman yake cewa Allah yana kawar da da ƙarfin mulki, yana kawar da abinda baya kawar da shi da abinda ke cikin Alƙur'ani na wa'azi. Saboda wani abin ƙarfin doka ake bukata. Saboda kan ka samu doka, kaga Annabi Yusuf cikin ɗan zaman da ya yi a Misra yadda ya kawo canji ga daula saboda ya samu matsayin mulki wanda ba kowa ne wanda yake da wa'azinsa zai samu wannan tasirin ba. To don haka neman wato a samu ingantaccen shugabanci a kan al'umma yana daga cikin muhimman abubuwa, muhimman addu'o'i da ya kamata mu tashi a cikin yi, kuma haƙƙin kowa ne a lokacin da Allah yake karɓan addu'a mu rinƙa wannan addu'a. Allah ya ba mu shugabanni nagari, ya sanya mulkin ƙasar a hannun waɗanda suke nagari, waɗanda suka haɗa sifar da ake nema, al-quwwatu wal amana, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Shine Allah yake abinda ake nema kenan, al-quwwa wal amana. alkuwa ya iya ya san mulkin yana da karfi yana da basira yana da sani ba wanda yake za a je a tura shi ba zai iya komai ba kamar yanda za a ga suna rubutawa mai kamar zuwa kan aika wannan irin wannan to ya zama to haka din yake hakika bisa siratul zatiya tasa ka duba CV din sa me yayi lokacin da yayi rike wannan mukamin me yayi da yayi wakilci me yayi shin haka din ne mai kamar zuwa kan aika din haka yake to wannan shine alquwa na biyu kuma al'amana sai za ka gane al'amana mai addini domin la imana liman la amanata lahu babu addini babu imani ga wanda babu bashi da amana saboda haka wanda kaga yana da addini kuma addinin nasa na gaske to shine mai alamu mai amana kenan dan addini shi yake ba mutum amana to ka samu wato mu rinka roƙon Allah ya bamu wanda suka tara waɗannan sifofi sannan musamman wanda kuma suka shiga da kishin addinin kuma mu rinka yi musu addini mu rinka yi musu addu'a Allah ya ba su nasara ko bayan Allah ya ba su nasara Allah ya ba su tabati kada sai shiga da sunan addini shikenan sai mu lalube su mu rasa sai mu ji mun neme su a lokacin da ake ma addinin barazana sai ka ji an ce ai sun tafi China sun kashe wayoyi lokacin da ake neman a zo su ji a ce za a yi wani abu an neme su an rasa to ba irin mu musu addu'a yayin da kuma suka samu mukamin Allah ya ba su tabati saboda akwai abin da yake ne dauke hankali akwai abin da yake mai temptation akwai abin da yake mai sawwalawa mutum akwai wato dakarun shedan suna nan wanda za su farauce su wannan kware da gaske ya kamata mu dukufa ga wanda ba su rubuta ba mutum uku kawai ki tambaya ɗaya daga dama ɗaya daga tsakiya ɗaya daga hagu to ga can wanda ya miƙe na'am alaikum assalam wanda ake biyan sa albashi amma baya zuwa aikin wannan abu albashin da yake ce haramun ne domin sharadin aikin sa shine kan cewa zai je daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ya cika sharadin sa shine kuma za a biya shi idan bai cika sharadin sa ba abinda ya ci ba tare da ya cika sharadin sa ba bai halatta a gare shi ba na'am bisa mashin na daidaita sahu na'am mutumin da ya sai mashin na daidaita sahu mutum ya saye shi yana sana'a da shi hujja zakarsa jama'a a saurara hujja zakarsa akan kudin da ya samu ne idan suka kai nisabi suka shekara daya amma shi akan kansa a kashin kansa ba za ka fitar masa da zakka ba kamar gidan haya ne da ka bayar haya rakabar gidan kudin gidan ba za ka fitar masa da zakka ba amma kudin hayar da ya zo maka idan aka kawo aka baka ya zaman to kanta baka da bukata ba da su kake cefane ba waɗannan kuɗi ne waɗanda suke kawai na wani halala da Allah ya maka wadata ka ajiye su har suka kai nisabi 398 kamar yadda lissafi yanzu ya nuna ko abin da ya kai haka ko abin da ya kai kusa da haka kuma suka shekara ɗaya cif a wajenka ko kuma ranar da ko kuma in ka hada su tare da wani kuɗi naka suka cika nisabi suka shekara ɗaya ko kuma suka zo ranar da daidai da kake fitar da zakkar ka dama ka sa rana cikin Ramadan kake fitar da zakka ya zama to wannan kudin suna tare da kai ko da ba su shekara ba to sai ka fitar musu da zakka ko guda nawa ne daidai idan kana sayan su kana sayar da su ne ka sayar to su zama to urudut tijara to su waɗannan su ne zaka kimanta su tare da kudin da suke wajenka sai ka hada su ga baki dai ka fitar musu da zakka amma idan kana amfani da su ne akan kana bayar da su haya ko taxi ko gidaje ko a babura ko a daidaita sahu ko ma menene kake bayar da shi haya akan shi kudin abin raqaba din sa abinda malaman su suke cewa ar-raqaba wato kudin kashin abubuwan su ba za ka fitar musu da zakka ba sai dai abinda suka shigo maka abin kudin da suka shigo abinda ake cewa al-ghalla shine wanda ake fitar masa da zakka to ta ka ita ce ta karshe idan mutum yayi aikin haji sai ya zamanto kan cewa yayi ridda wal iyazu billah daga baya ya sake dawowa cikin addinin musulunci sai ya sake yin wannan hajjin tunda an ce wanda yayi ridda aikin sa ya faci to yanzu idan ya dawo sai ya sake dawowa ya sai ya sake yin aikin haji waɗansu malamai sun ce sai ya sake wasahi ba zai sake ba saboda idan mutum ya musulunta musulunci ya shafa laifin wancan riddar in ya dawo ya musulunta riddar da ya musulunci ya shafa laifinta saboda ka waɗancan ayyukan da yake da su Allah maɗaukakin sarki zai dawo masa da su kisa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake tsaya a cikin musulunci Allah madaukakin sarki wanda ya mugunta wanda wato hadisin ya kwanta mu amma dai wannan shine fatuwar malamai akan wannan akwai waɗanda suka ce kaulin Shafi'i ne Imam Shafi'i ne yake cewa idan mutum ya ridda idan ya dawo cikin addinin musulunci sai ya sake yin aikin hajjin sa amma sauran jama'irin malamai sun saba masa akan wannan kuma hujjar su ce mafi karfi wallahi ta'ala a'lam sai ku hakuri sai Allah ya kai mu a wata shekarar insha Allah in dare da lafiya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin wannan wata
amin
wannan majalisi wannan makaranta da muka yi a cikin wannan wata muke barin abubuwan mu muke tuhowa domin mu ji karatu domin kuma mu yi karatu din muna roƙon Allah madaukakin sarki ladan da yake zai bamu masu jihadi a tafarkin sa Allah ya bamu
amin
domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo daki daga cikin dakunan Allah domin ilimi da zai karantar da shi ko zai koye shi to matsayinsa matsayin wanda ya jihadi fi sabilillah ne Allah madaukakin sarki ya bamu wannan matsayi ya bamu wannan lada waɗanda kuma suka taimaka musamman a wannan masallaci sawa'un wajen karatu din wajen waɗanda suka tai mana wato air condition wanda shi bai san ma taimako wani bawan Allah ne ya ba da taimakon bai san ma an sai waɗannan din ba muna roƙon kamar yadda ya sanya mana masallacin mu Allah ya sanya masa kadarinsa waɗanda kuma suka rinka kawo abincin iftaru sa'id Allah madaukakin sarki ya ba su ladan dukkan masu azumin da suka karya da azumin su a wannan lokaci wanda kuma suka bada gudunmawa wajen sayan generator Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duk da har yanzu mun samu abin da muke bukata ba amma dai mun rage kuma za mu ci gaba da nema kamar yanda suka bayar da kuɗi wannan generator zai zo ya haska mana masallacin mu da abin da ke cewayen sa kuma Allah ya haska musu kabarin su wanda kuma suka bada taimako wajen zuwa kurkuku Allah ya share musu hawayen su kamar yanda suka share hawayen ƴan uwa da suke a kurkuku wanda aka je aka kai musu wannan taimako kuma aka ziyarce su kuma suka ji dadi aka sa musu farin ciki kuma Allah ya sa musu farin ciki a cikin zukatan su ranar alkiyama dukkan waɗanda kuma muka sani da wanda ba mu sani ba wanda suke taimako ta kowace hanya ce Allah ya karba aikin su kuma Allah ya bamu albarkacin wannan wata muna roƙon addu'o'in da muke yi kan Allah ya amsa mana kuma waɗanda muke musu addu'a musamman ta jagorancin al'ummar nan kan Allah ya bamu shugabanci ingantacce na gari Allah ya karba addu'ar mu Allah ya bamu shugabanni na gari masu aminci da amana da kuma ƙarfi wajen ɗaukar nauyin da za su ɗauka Allah kuma kada ya sanya wato lalatattu wato watsatsu su zamantu su ne shugabanninmu da wakilanmu wanda kuma suka shiga cikin wannan harka ta neman mulki suka shiga cikin siyasa da kyakkyawan niyyar taimakon addini da kyakkyawan niyyar wato ba da kariya ga musulunci da musulmi Allah ya tabbatar da su akan wannan niyya ta su kuma Allah ya ba su nasara idan suka shiga Allah ya ba su nasara a cikin dukkan matakan zaben a cikin dukkan matakai tun daga primary sun har na ƙarshe din Allah ya ba su nasara kuma idan suka shiga dukkan matsayin da suka samu sawa'un na wakilci ne ko na jagoranci ne Allah ya ba su dagewa da tabbata ya zama su kuma yanda suka shiga da wannan kyakkyawan niyya ya zama su ita za su rinka aiwatarwa a cikin wannan fage da za su shiga ciki mun yi ta addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kan waɗanda suke cikin wahala da tsanani wanda yake muna cikinsa ana cikinsa a cikin wannan al'umma akwai tsanani sosai na rashin aiki na rashin aure ga zawarawa na rashin aure ga samari da tuzurai na rashin wato makaranta ga masu neman makaranta muna gani mutane yara wanda yake za su gama karatu dubunnai suna neman shiga jami'a amma sai ka ji ɗaruruwa kawai ake ɗauka wannan duk su ma tsanani ne da kuma wanda muka ba da muka ji labarinsu a kasar plato an kama su an mai da su bayi a hannun arna da kuma waɗanda suke a kasar pakistan su ma ambaliyar ruwa ya sa suka rasa wato matsuguni suka rasa abinci suka rasa sana'a da kuma wanda suke ta yawo a hanya suna neman aiki suna neman sana'a ba su da ita muna duk waɗanda suke cikin wannan tsanani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya sauki a gare mu baki ɗaya Allah ya sanya musu mafita ga baki ɗaya waɗanda kuma suke cikin bashi da waɗanda jarinsu ya kare kuma Allah madaukakin sarki ya biya musu bashinsu ya tayar musu da jarinsu ya ƙarfafa musu jarinsu ya albarkanci cinikinsu wanda harkar cinikinsu ya ja baya Allah ya inganta musu cinikinsu waɗanda kuma suke cikin rashin lafiya asibitoci duk sun aiko da takardu da wasiya kan a yi musu addu'a Allah ya tashi kafaɗarsu Allah ya warkar da su abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na alkhairi a cikin wannan watan da albarkacin waɗannan alkhairai Allah ya yi musu wannan rashin lafiya ta su wanda suka mutu da wanda suka nemi a yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya hasa sabarin su ya sanya aljanna ce makoman su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أدركنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ما سألناك فأعطنا وما دعوناك فاستجب دعاءنا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك قلت وقولك وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فقد دعوناك فاستجب لنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم وآخرتهم اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم من مات منهم اللهم من مات منهم فاغفر له واصلح له في قبره ونور له فيه ومن كان حيا منهم اللهم فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أوزعهم إلى وفاء أهدك الذي أهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم احمي حوزة الإسلام اللهم إنا نسألك أن تجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم بارك لنا في غيثنا اللهم بارك لنا في هذه الأمطار وبارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما يا رب العالمين واجعلنا من الشاكرين اللهم لك أنت اللهم لك مقاليد السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر وأنت الرزاق ذو القوة المتين وأنت لطيف بعبادك ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز اللهم وسع علينا الأرزاق واجعلنا من الشاكرين وبارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.